Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata 30 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu. A jiya Litinin mayakan IS suka dauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya haddasa dubban mutane guduwa daga yankin. Dakaran Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar biyo bayan wani mummunan tashin hankali da aka gani a ƙarshen makon da ya gabata.
Kanon labarin duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da safiyar nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai je duban lafiyarsa a Ingila.
To tunda asibitocin kasan ba aiki suke sosai ba ba kayan aiki a dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa madugun ƴan adawan kasar Muhammad Usman ya yi kira ga magoya bayansa da su dauri aniyar suma zanga-zangar lumana na har sai an mayar masa da galaba da ya ce ya samu a zaben kasar. Inda ƴan jam'iyyar da ta yi nasara kuwa suke cewa
ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita, amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabar makumiya ce ake sa a nade da hauka.
Muna kuma dauke da shirin saka mai wuya, to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu ɗan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da aka kai a baya. Kafin karfe 6 na safiyar Asabar agogon yankin wutar ta dauke a Maiduguri. An sake lalata manyan na'urorin lantarki biyu da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu a cewar kamfanin wutar lantarkin Najeriya a wata sanarwa. Inda dai in ba wani jami'in kamfanin ya ce suna aiki akan maido da wutar. Ranar Larabar da ta gabata ne aka maido da wutar a birnin da ke da mutum miliyan 3 bayan da mayakan kungiyar ISWAP suka lalata na'urar wutar a ƙarshen watan Janairu a cewar kamfanin dillancin labaran AFP. Jiya Litinin mayakan IS suka dauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya sa dubban mutane guduwa daga yankin. An kashe mutane da yawa a fadan da aka yi wanda aka fara a makon da ya gabata a kasar da ke kudancin nahiyar Afirka a cewar jami'an gwamnati. A jiya Litinin kungiyar ta IS ta fada ta kafar yada labaranta ta AMAK cewa yanzu ita ke da iko da fama wani gari mai kimanin mutane 75,000. Wata kafa dai bata tabbatar da wannan ikirarin ba. Ranar Lahadi jami'an Mozambique sun faɗi cewa suna faɗa da 'yan tawaye a sassa da yawa don kwato ikon wuraren. Dakaran Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu a cewar rahotanni daga Reuters da AFP. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗawa kafafen yaɗa labarai cewa an kashe mutane uku a Yangon a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar. Jiya Litinin masu zanga-zanga sun tattara a fadin kasar ciki har da yankin Sagaing inda ɗaruruwan masu makoki suka jera layi akan titina don jimamin wata ɗaliban makarantar aikin jinya 'yar shekara 20 da aka harbe har lahira a ranar Lahadi a lokacin da take taimakawa masu zanga-zangar da suka jikkata. Rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron Myanmar sun kashe akalla mutane 114 a ranar Asabar yayin da gwamnatin kasar ta nuna karfin ikonta a ranar jinjinawa sojojin kasar ranar da ake tunawa da farkon bijirewar mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu a kasar.
to kafin Maryam ta sake dawowa da wasu karin labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yau da safin nan zai kama hanyarsa zuwa Ingila domin duban lafiyarsa na shekara-shekara da yake yi. Sadarwar da babban jami'insa da yada labarai Mr. Femi Adesina ya rataba hannu ta ce shugaban zai dawo a tsakiyar watan Afrilu kuma zai gana da hafsoshin tsaron ƙasa kafin ya bar ƙasar. Wakilinmu Umar Faruku Musa ya tambayi Malam Garba Shehu ko akwai hujjar barin Najeriya shugaban ya je duban lafiyarsa a ƙasar waje.
Wannan gashi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu bane saboda dama tun dai kafin shigo office abin nan kuma ana magana wajen da shekara 30 a baya. Duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a Ingila su duba shi da wani abu su ba shi shawara ba wani abu su ce masa adako ba wani sabon akan kuma duk wanda yake lura da abin da yake kaiwa da komowa ai ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa. Bambanci a wannan karon wannan illa ta annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye yanzu an shafa shekara wajen ɗaya da rabi biyu tafiyan nan ba wanda ya nuna cewa ma kamar ma ka'ida ce tsakaninsa da likitoci an samu ya yi saɓani a kan ka'ida amma wannan larura ce ta dawo amma ba wani sabon abu ne wannan.
To ne mataki za a ɗauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyarsu a cikin ƙasa.
Wannan ai a ƙasa za a gani a ƙasa ake me ake yi dangane da kyautata asibitoci irin dumbin kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi duk shekara don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a. Har kuma ta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo ashe wannan Najeriya ba ya bota samu hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya satin nan da ya wuce ministan harkokin waje na India yake bada cewa Najeriya alsan barka akan irin matakai da kuma kula da ake wa al'umma na ƙasa akan sha'anin corona din. Saboda haka gwamnati tana kulawa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Dr. Abu Yazid wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya domin in ji ko wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka ya yi daidai kuwa idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin Najeriya.
To tunda asibitocin ƙasan ba aiki suke sosai ba kayan aiki ai dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba gwamnatin Najeriya saboda haka nan shi ta ake zuwa can idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan ƙasa wanda za su yi abin da ya kamata amma babu kayan aiki saboda haka nan asibitocin ga su nan dai consulting clinic
kafin ma ya zama shugaban ƙasa ai yana zuwa ana duba lafiyarsa Ingila don yanzu abun zai zama daban.
To ya kamata ne ai idan ana so a yi abin da ya kamata ya zama cewa an nuna mutane muhimmancin yanda harkar lafiya take tafiya a ƙasa saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kadai da kudin shi na jihun shi to babu laifi amma yanzu idan kana gwamnati kamar a ce makarantu ne za ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi yayansu sun tura su waje yayan talakawa ne su ne suke zaune a makarantun gwamnati wanda abubuwa ba sa tafiya da ya kamata kullum ana cikin strike na hasu da sauransu abin da ke faruwa kenan kullum duk matsala yanzu tunda an dauke maka nauyi na wahalar da kudinka ko ko amfani da kudinka kaje asibiti a da yanzu kuma da kudin gwamnati nan saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abubuwa a maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin kasansu don ma sun ce suna da kishin kasansu babu kayan aiki a asibiti ai akwai matsala ƙwarai da gaske.
Umar Faruku Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya.
Malam Garba Shehu kenan a hirarsa da Umar Faruku Musa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da ƙarin labaran duniya kashi da biyu.
Wani binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da China game da asalin annobar COVID-19 ya ce ɗaukar cutar daga jemagu zuwa biladama ta hanyar wata dabbar ta yiwu abin da ya faru kenan. Amma da wuya idan daga wata cibiyar gwaje-gwaje cutar ta samu asali a cewar wata takardar rahoton binciken da kamfanin dillancin labaran AP ya samu. binciken dai bai bada sabon bayanai ba akan yadda cutar ta bullo kuma har yanzu akwai tambayoyi da yawa da ba a bada amsar su ba amma rahoton ya bada karin bayani akan tunanin da yasa masu binciken yanke shawarwari a rahoton tawagar kwararren ta kudura aniyar zurfafa bincike a kowane bangaren rahoton amma banda batun yiwuwar asalin cutar daga wata cibiyar gwaje-gwaje wani tunani wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo rahoton ya kuma ce babu tabbas akan rawar da wata kasuwar sai da kayan ruwa ta taka a asalin cutar inda aka fara samun mutanen farko da suka kamu da cutar babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce zai so ya ga bayanan da aka tattara wajen hada rahoton kafin ya tabbatar da sahihancin sa Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a jiya Litinin da ya bada izinin samar da ƙarin damar tsallaka iyaka don kai agajin jinƙai a Siriya inda kiyasin mutum miliyan 13.4 ke buƙatar taimako. Kwamitin ya fuskanci ƙalubale da yawa masu sarƙaƙiya. Wannan baya ɗaya daga cikinsu abinda Blinken ya faɗawa mambobin kwamitin kenan. Rayuwar mutane a Siriya ta ta'allaka ne akan samun agajin gaggawa. Ya kamata mu yi duk abin da ya dace mu samar da hanyoyin kai masa agajin. A buɗe hanyoyi ba a rufe su ba. Amurka ita ke shugabantar kwamitin sulhu a wannan watan. Kuma Blinken shine wanda ya jagoranci tattaunawar watan wadda aka yi akan yanayin ayyukan jinƙai a Siriya. Ƙasar da sama da shekara 10 kenan ana yakin basasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla a jamhuriyar Niger yayin da ake shirin rantsar da Bazoum Muhammad a ranar 2 ga watan Afrilu a matsayin wanda zai gaji shugaban Isufu Muhammad mai barin gado dan takarar jam'iyyar adawa RDR Change Muhammad Usman yayi kiran magoya bayan sa da su dauri aniyar soma zanga-zangar lumana daga yau talata 30 ga watan Maris har sai an mayar masa da galaba da yake ya samu a zaben ranar 22 ga watan Fabrairu da ya gabata to sai dai magoya bayan jam'iyya mai mulki sun ce batun zaben ya wuce a wurin su Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai sulhu mun barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Taron manema labaran da ya kira a gidansa a karo na biyu cikin mako guda, Alhaji Muhammad Usman ya sake jaddada matsayinsa na wanda ya lashe zaben da ya gabata. Domin a cewar sa alƙaluman da ya tattaro daga sassan ƙasa sun tabbatar masa da cewa shi yayi kaye a fafatawar su da Bazoum Muhammad. Saboda haka ba zai yarda a yi masa kwacen ƙur'u ba. Mafari kenan ya umarci magoya bayansa su fito kan cicina don gudanar da zanga-zangar lumana da yau talata 30 ga watan Maris har sai an mayar masa abin da ya kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan Fabrairu
sai manifestation seront poursuivis sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement
a yanzu haka wasu mukarraban jam'iyyun kwamishin adawa irin su tsohon Prime Minister Hama Amadu na can kulle a kurkuku saboda zargin su da hannu a tarzomar da aka fuskanta a biranen Yamai da Zandar a washe garin fitar da sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa dan takarar na 'yan adawa ya buƙaci a gaggauta sakin waɗannan 'yan siyasa domin a cewar sa an kama su ne ba tare da aikata laifin komai ba
jusqu'à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale moderne FA Lumana Africa monsieur Hama Amadou
da yake mai da martani akan waɗannan korafe-korafe kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Alhaji Usman Muhammadu ya danganta abin da kamakame irin na wanda ya rasa tudun dafawa yana mai cewa batun zabe wata magana ce da tuni aka barta a baya
ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabarmakumiya ce ake sa a nade da hauka shi da kanshi Muhammad Usman ya san ya sha ƙasa ai duniya gaba ɗaya ta yi shaida da cewa zaɓuɓɓukan wannan an yi su tsakani da Allah kuma bakin alƙalami ya bushe ban gabatar yadda za a yi wannan zaɓe ya sake tunda tsakani da Allah aka yi shi
a ranar 2 ga watan Afrilun da ke tafe ne ake sa ran rantsar da Bazoum Mohamed domin soma wa'adin mulki na shekaru 5 kamar yadda kotun tsarin mulkin kasa ta sanar wani mashawarci a fadar shugaban kasar Nishar Sanusi Tambari Jaku a yayin bikin gidauniyar da shugaba Isu Muhammadu mai barin gado ke shirin kafawa ya gargade shi ya sallami dukkan fursunonin siyasar da ke tsare a gidan yari irin su tsohon Prime Minister Hamma Amadu domin a cewar sa yin hakan wani mataki ne da zai wanke shi daga dukkan wasu zarge-zarge marasa tushe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilowatt 1500 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashirin VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana Alhaji Mustafa Sani Shinkafi sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya idan wancan lokaci kasuwannin mu duka rufe suke hanyar muwa baka isa idan aka ce yanzu ka duk da rabi na rana ba kamar rubutu ka ce zaka zo shi baka isa ba amma yanzu gaskiya karfe 6 na yamma karfe 7 8 karfe 10 har abin da ya kai 12 ma zaka samu suna cikowa yana tsaron mu suna dan kokari kuma wannan dan shiri da aka yi na safanci gurgudu ya fita ana cikin wani hali amma mun muna da sauki
sura na haji ya kula an sa talaka buda ce idan baka kyauta ta mu talaka ba kar ka yi tunanin za ka nemi talaka alƙawalin nan za a kula da mu za a kula da lafiyar mu sannan tsaron mu shi a tsaron in muna tsare muna gidajen mu kaga lafiya lawa shi dari ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri furna tsaka mai wuya wanda yau zai shiga jihar Zamfarani jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman yan makaranta a kwanakin nan da muka fito to abin tambaya shine me yasa ta jihar Zamfarani nan kam take saun gaba wajen fuskantar wannan matsala din ya maganar zargin da aka dade ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma cece-kucin da ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifin ta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja bayan sa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san kosuwa suke wato cin na wannan ta'asa amma an san kosuwa ne ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba kila za mu ji a cikin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawala ta musamman da wakilin Musa Limalin Fashe shirya mana a tsakanin gidan yan siyasa guda biyu na jihar Zamfara din wanda ba ta da bata lokaci ba zan basanin ya gabatar muku da su sani bismillah
to akwai honorable Aliyu Abubakar MC tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta Tsafe a nan jihar Zamfara a karkashin jam'iyyar APC sai kuma honorable Sani Abdullahi Shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar Zamfara jama'a barkanku da zuwa
barka kare
wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari da ma kamar yadda shintida ya taho kowa ya san shi sai dai misali shi daga inda zamu fara mu taho gaba shi da a ƴan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da Zamfara ya hada da Zamfara anan ne ma shi mai girma gwamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar to amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko suwa ne ne ba me zaka ce game da wannan honorable Sani Shinkafi
wannan matsala ta tsaro da ta'addadi arkin Najeriya musamman arewa maso yamma ko arewa maso yamma musamman ita jihar Zamfara abu ne wanda ba yau ya faru ba wannan abu ga dadde ne shi mai girma gwamnan jihar Zamfara na yanzu Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradu wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha yanzu kusan shekara cikin ta suka zuwa akwai. To bisa ga haka shi gwamna ya kafa committee da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da kona garuruwa da sauransu wanda an yi bincike an bashi musan duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka asasa wannan matsaloli wanda ya shafi jami'an tsaro, 'yan siyasa, sarakunan fawa da masu sai da babura da dai sauransu abin ne mai tarago da yawa. Saboda haka kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya yi magana ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko na akwai jami'an tsaro akwai abin da ake ce ma intelligence gathering. Akwai intelligence gathering wanda tattara sakamakon tsaro
bayanan sirri ke nan ko?
Bayanan sirri shi gwamna matsayin shi na shugaban majalisar tsaro na jiha ko waɗanne jami'an tsaro suna ba shi sakamako da sarakuna. An san waɗanda ke aika-aikan nan gwargwado kuma akwai waɗanda ake zargi. Saboda haka gamar da yadda muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi 600 da wani abu da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannun ciki billahi la'ilaha illa Allah sun shiga taitayensu. Jama'a mai yasa bai aiwatar ba? An kaddamar da abin da ake ce ma Commission of Inquiry. Wanda wani tsohon joji ne a tsara katsina kuma alƙalai na katsina shi ne chief judge to shi ne a chairman na wannan panel. Lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel sai ga matsala ta wannan COVID-19 to lokacin suka ɗaga zama ba a fara zama ba. Idan har suka zo za su yi zan fasin yadda suka kai ƙarshe za su yi zama to duniya za su san waɗanda suka hana zamfara zama lafiya.
To bari sai ga Honorable Aliyu Abubakar MC na jam'iyyar APC. Honorable Aliyu ka ji bayanai da kuma tambayar da na yi cewa mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi amma daga nan bai sake wani bayani ba. Kai ko me za ka ce?
To Haji Sani, mu 'yan siyasa ne kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar Zamfara suna zaune lafiya. Duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar Zamfara suke ciki a yanzu to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani. A halin da al'umma suke ciki yanzu mu abin da ya kamata mu yi shi ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara. Abin da ake nufi da shugabanci idan ka gaji shugabanci a hannun wani kada ka lalace ka tsaya kullum kana faɗin ka gaji matsala kaza da kaza. An baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan zaton kana iya maganin matsala to ka aje maganar zarge-zarge ta tunkari abin da ke gabanka. Maganar da Abdullahi Shinkafe ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin tsohon Sufeto Jiran na 'yan sandan Najeriya shi Abdullahi Shinkafin nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti. Ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan muka tattauna da su kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su na fahimci cewa manufar kafa kwamitin daban abinda kuma ake nufi a yi daban amma cikin kyawun Allah saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kanshi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar Zamfara take ciki ba ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take. To amma alhamdulillah a matsayinmu na 'yan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin 'yan adawa muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban kwamitin da muka ba da shaida. Kwamitin nan ya yawo ƙananan hukumomi 14 a cikin jihar Zamfara ya gana da sarakuna ya gana da malamai kuma ya haɗa rahotonsa ya kawo mai girma gwamna yau tsawon shekara guda. To sai ka tambaye su idan har da gaske ake yi ana son a yi maganin matsalar nan kuma har an gano cewa akwai wasu mutane ɗaiɗaikun al'umma da suke taimaka ma 'yan bindigar nan wani Allah ɗan siyasa ne ko jami'in 'yan sanda ko jami'in soja. To abin da ya kamata a fito fili a yi ma al'ummar jihar Zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa
sannan kuma mai girma gwamna ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace akan doka da oda. Kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba, to babu dalilin da zai sa a kashe makudan nerorin miliyon nerori akan membobin kwamitin nan, kuma membobin kwamitin nan su bata lokacin su yi wannan aiki. A ce yau tsawon shekara daya babu wani bayani da aka yi kuma al'ummar jihar Zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lallai mai girma gwamna da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar. Amma ka ji da karshe ake an mai da wannan rahoton wannan kwamiti zuwa ga Commission of Inquiry.
To yanzu a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan Zamfara, kuma ina so kafa hujja kwakwara.
Na'am, wannan matsalar tsaro a matsayinmu na musulmai masu imani, na farko za mu ta'allaka ta da cewa wata masiba ce Allah ta'ala ya saukar mana. Kuma a matsayinmu na musulmai duk lokacin da masiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wataala hakikanin komawa. Mu gyara taronmu da Allah, mu gyara taronmu da ƴan uwa da makwabta, mu gyara taronmu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi wa al'umma ya zama da akwai adalci. Na biyu, idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne, to a aikata musu hukunci kamar yadda suka aikata.
Tambayar da na yi wa Malam Honorable Aliyu ita ce zan yi maka. Wato cewa a ganinka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a Zamfara, kuma ina son duk abin da zaka bada ka bada wata hujja kwarara da za su mara abin da ka faɗi baya.
To kamar yadda na yi bayani a laifin matsalolin tsaro ne kamar yadda na yi tambayi da farko ba gwamna mai ci yanzu a saka shi ba. Shi Honorable Ali MC akwai wani gari a cikin makekara a cikin ramin hukumar mulki da aka ce inda yake mulki. Akwai rana guda da aka kashe mutum 86 suna sala asuba inda a lokacin na zaman na karamar hukumar mulki ta sa. Akwai rana guda da aka zo aka kashe mutane bawa ganga dan jibga kuncin kalgo ɗan waren da suka cikin inda yake ba ya ce daman na karamar hukumar mulki na Fati. Akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin Fati aka yi a ɗakin rassarsu a aka ce wasu rassarsu wurin nan ba da san wanda bandi. Matsalar tsaro wanda ya so ya assasa ta ko ya allaka ta da matawalle to bai mutane ne abinci ko mai gwamnatin jihar Zamfara abinci bai ma al'ummar jihar Zamfara abinci ba, kuma bai sa tsoron Allah cika al'amarin shi ba. Maganar matsalar tsaro ba maganar siyasa ba ce, ba maganar addini ba ce, ba maganar ban wani bangare ba ne. Maganar tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a ce a zo a cece al'umma.
To a gaishe ku malamai. To malaman ba su karɓa ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko su waye bayan wannan rashin tsaron na Zamfara, watakila a shiri na gaba za su bayyana mana. Sannan shin gwamnatin jihar Zamfara tana biyan kuɗin diya ko kuɗin fansa ga mutanen da suke satar yara 'yan makaranta da sauransu? Sai a dakaci shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai ɗin. Yanzu kan madadin su baki namu Aliyu Abubakar MK da kuma Sani Abdullahi Shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan mawara Sani Murfashi da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mini shirin, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla a gaida malamai, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake tunanin mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu 'yan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da suka kai a baya. A jiya Litinin, mayakan IS suka dauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya haddasa dubban mutane guduwa daga yankin. Dakarun Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar, biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu, a cewar rahotanni daga Reuters da AFP.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Gidoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kasance da muryar Amurka an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum.